نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي مغلقة لكي نتكين قلن بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نا أشرين دهدو قوات رمضان واتو يمتين السبر أشرين دهدو قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دهو دير دليو هدو ده 30 ده ترى wanda kuma yazo daidai da tara ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda za mu tashi akan aya ta 43 kuma kamar yadda kuka ji kuka gani muna marabtar mai martaba sarkin Bauchi wanda yazo wannan majalisi namu domin ya albarkace shi a koda yaushe yana tare da mu da addu'o'insa yana tare da mu da fatan alkhairi a koda yaushe muka zo muna samun goyon baya cikakke daga wajen mai martaba yau gashi ya zo domin ya albarkaci wannan zama namu saboda haka nake cewa a tafsirinmu na yau yafi na kowace rana cika an ce mai jan baki shine na'ibin mai martaba a'a dukkan mu ne na'ibansa saboda haka ni ma yau na'ibin mai martaba ne a wannan majalisi saboda haka muna masa barka da zuwa kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da mace da mijinta ya rasu tana da ciki ba a raba gado ba aka jira har ta haifi abinda yake cikinta kuma Allah da ikonsa bayan ta haife shi aka haifi ɗa namiji bai fi awa ɗaya ba sai ya rasu to shine ke tambayar cewa shin da shi a cikin wannan rabon gado matukar ya zo da rai to yana ciki dama abinda ake bukata ya zo duniya da rai haka ya zo duniya da rai ya koma ga Allah haka gadansa yana nan saboda waɗanda za su ci gadansa su za a ba wa kasansa su za a raba wa gadansa sai wani shi kuma da yake tambaya game da cewa da shi da iyalinsa suna ainihin gasar saukar alqur'ani a cikin watan ramadan kowa a cikinsu yana sanya kudan uwansa to ita ta kasance mai himma ce za ka duk sanda yadda irka sala ya gaji to idan ya kula cewa ita fa tana ci gaba sai yunkuro shi ma ya ci gaba to shine yake so ya ji cin wannan ba zai shiga cikin yin wani abu ba dan Allah ba a ko kadan dan kaga dan uwanka yana wani abu na alkhairi kai ma kai kokawa wajen kaga ka kamo shi ko ka fi shi wannan shine abinda Allah yake so wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ba a duban a harkar duniya ana son kullum ka dubi wanda yake kasa da kai dan ka gode wa Allah ka dubi wanda ka fi shi lafiya ka fi shi arziki ka fi shi samu duk da ka kai ga rashi in ka dubi wani sai ka ga kai kana cikin ni'ima wataƙila kai babu ne a tare da kai abin duniya amma kuma Allah ya bar maka lafiyarka wani kuma yana nan baya da shi kuma baya da lafiya a rashin lafiyar kuma wani in ya dubi tashi ya dubi ta wani sai ya san cewa shi Allah ya tausaya masa to kullun kana duban na ƙasa da kai a cikin harkar rayuwa ta duniya to sai kai ta godewa Allah kana ƙara gode masa amma a cikin harkar addini ana son ka dubi na sama da kai wanda yake gaba da kai dan ka yunkuro kai ma ka ga cewa ka kamo shi kuma ka wuce shi sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ya kula sayyidina Abubakar duk sanda aka tashi kawo wani abu na taimako to yana fin sauran da abin da zai kawo saboda haka wata rana sayyidina Umar shi ma ya sa a zuciyarsa cewa sai ya kamo sayyidina Abubakar. Daga da annabi ya ce a kawo taimako, sayyidina Umar ya je ya kawo dukiya mai yawa. Annabi ya ce mai kamar wa iyalanka garin yawan dukiyar da ya kawo gabansa. Ya ce na bar musu wata kwatankwacin wannan, wato na raba dukiya ta ne biyu na kawo maka rabi ya Rasulullah. Sai ga sayyidina Abubakar ya zo da tashi niki niki ya kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye. Annabi ya ce a mai kabar wa iyalanka, ya ce na bar musu Allah da banzansa. Wato gaba ɗaya ƙwalƙwale shi ya kawo. Sayyidina Umar ya ce lalle dattijan nan ba za mu iya masa ba, ya riga ya yi gaba, ba za mu iya kamo shi ba. To haka sahabbai suka kasance suna gasa wajen aikin ayyukan alkhairi. Don haka dan kai gasa da matarka wajen aikin alkhairi wani abu ne mai kyau, kuma zai ƙara muku ƙarfin gwiwa, baya cikin abin da za a ce ko kana yi don wani. Sai tambayar su ta biyu yake cewa ina gaskiyar maganar da ake cewa takardun da muke ganin kana karantawa a lokacin tafsiri kana ɗauko su ne daga cikin littafin tafsirin da ka rubuta wanda ba a buga shi ba tukunna, ina gaskiyar gaskiya ne? To dan Allah yaushe littafin zai fito kuma menene sunansa? To shi ya kula kenan, ina rike takardu na ɗauka ba wanda yake gani. To ba wani littafin tafsiri da na rubuta ko nake rubutawa na larabci a haliyan da zan ce ko ya na rubuta na ajiye ina ɗaukowa a ciki. A waɗanda suka san inda nake za su je su gani da littattafan tafsiri na juye su a gabana, saboda haka suka fito zan bincika abinda zan bincika, zan rubuta abinda zan rubuta, saboda haka da zan fito nake fitowa da nake rubuta su, ba wai a rubuce suke a ajiye ba. Sai zan fito zan a lokacin da zan yi tafsiri, a lokacin zan rubuto su in zo da su. Ina nan da printer ta da tawada da komai. Akwai dai tafsiri na Hausa wanda shi kuma ba rai muka na fara rubutunsa, wanda a halin yanzu na kai ƙarshen suratul shu'ara. Shi wannan shi ne wanda nake rubutunsa shekara ɗaya da kusan rabi kenan da farawa. Ina sa ran insha Allahu cikin shekarar nan ko ban gama zai zama kaɗan ya rage. To wannan akwai shi, in an gama shi watakila ya fito cikin sifili hudu, na ɗaya har zuwa na hudu. Wannan shi ne abinda na sani a rubuce. Shi kuma wannan duk karatun da muka yi shi ma yana na rubuce, banda tafsiran farko da muka fara yi a nan masallacin da wanda muka yi a Maiduguri, wannan duk ban rubuta su ba. Wannan galibi kawai da kan yi karatun ne in zo mu yi tafsirin. To bayan tafiya ta yi tafiya sai na ga cewa ya kamata abinda zan karanto in zo in karantar ya kamata ya zama ina rubuta shi, saboda zai yi amfani gare ni ni kaina kafin ma yi ma wani amfani. Saboda haka sai ya zamana tun daga kan suratul kafi da muka fara karatunta a nan sai ya zamana ina rubutawa. Amma da za ku kula cewa kafin suratul kafi da littafi nake zuwa, daga kan suratul kafi ne na fara zuwa da rubutattun takardu. Sannan a Kano tafsirin da muke yi shi ma tun daga tsuri har zuwa suratul nas ban rubuta shi ba, ila iyaka da ka zan zo in yi. To sai bayan na kai ƙarshe sai na ga cewa akwai abubuwa da yawa, wasu ka faɗe su ka manta, wasu kuma ka faɗe su ka karanta su amma yanzu ka manta a ina ka karanta su, ba lalle ka tuna ba, ƙwaƙwalwar ɗan adam tana manta wasu. To amma ni na ga da na rubuta a lokacin, to da komawa zai kawai in duba. Saboda haka daga muka dawo karatu surar muka dawo farko Fatiha Baqara sai zamana duk ina rubutawa. Saboda haka yanzu haka suratul Baqara muna da ita, ina da ita a rubuce, za ta doshi shafi dubu wanda yake rubuce, wanda ita ma idan muka gama suratul Baqara aƙalla iya samun sifili guda biyu, na ɗaya na biyu ko ma a samu uku a cikin wannan sura. To kaga in tafiya ta yi tafiya haka Allah ya ba mu tsawon rai, to sai a samu complete ɗin alƙur'ani ɗin a rubuce gaba ɗaya. Saboda haka ƴan baya sai su ga su cewa su ma sun zo sun amfana da shi, mu kuma mun samu ladar abinda muka bar musu na ilimi. To wannan shi ne hikimar rubutawa ɗin. amma ba don haka ba sai bi yadda da ake yi ko kuma da yawa ake yi to wannan kuma yana sa karatun ya wuce sai wanda yake tambaya game da cewa ya halatta a kona kofato ko fatar bushiya a matsayin hayaki ta biyu kuma yake shin ya halatta a je gurin wanda ba musulmi ba a karbo maganin gargajiya irin na jinnu ko cultism to tambayarsa ta farko yana cewa ya halatta a kona kofato ko abin a yi hayaki in na fahimce shi yana nufin a yi hayakin korar wasu kwankwamai ko wasu aljanu ba wai hayakin da za a shaki kanshi ba in yana nufin hayaki ne in aka yi ana jin wani kanshi ne na musamman guri yana daɗin abin nan wannan babu komai amma in yana nufin wani hayaki na a kori aljani ko kuma na a yi maganin aljani wannan baya daga cikin hanyoyin da shari'a ta zo da shi na magance aljani wasu ma daga cikin waɗannan abubuwan da ake kodawa da sunan hayaki ko turare aljanin ne ke so saboda ka biya musu bukata kake yi so kuma su ba su biya maka taka bukata wanda kuma wannan yana da hatsari kwarai da gaske addu'o'i da yawa sun tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda idan ka karanta su zaka magance dukkan wani sharri na shaidani kana da suratul baqara annabi ce inda ake karanta ta shaidan baya shiga duk gidan da ake karanta ta shaidan baya shiga a cikin suratul baqara kana da ayatul kursi wanda mutumin da ya karanta ta da daddare har gari ya waye shaidan ba zai kusance shi ba ko ya karanta ta da safi har yamma sai shaidan ba zai kusance shi ba suna nan da dama wadanda suna zama kariya ne da tsari da hirzi ga mutum daga sharrin shaidan duk cikin hadisan da suka zo na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ya yi ambaci abubuwan da za su baka kariya daga shaidan babu wani hayaki saboda haka wani abu ne wanda yake shigo harkar shaidanu ko aljanu wani abu ne na ɓoye da baka ganin su su suke ganinka innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu don haka shari'a ita ce za ta sanar da kai yaya al'amarin yadda za ka yi ta'amuli da su yake saboda haka a taƙaita akan abin da shari'a ta zo da su ya fi a ce a shigo da wasu abubuwa daban waɗanda wanda kuma ba musulmi ba a je gurinsa karɓar magani da ya ce maganin aljanu to in shi ma irin wannan na hayaƙin ne duk dai an gudu ba a tsira ba in kuma addu'a ce to ba na ji za a same ta gurin wanda ba musulmi ba saboda haka tanadin da musulunci ya yi maka akan abin da ya shafi jinnu inda yau misali wata rashin lafiya ce ciwo ne ya fito maka ko kana fama da wani rashin lafiya aka ce akwai wani ba musulmi ba ne amma yana ba da wani sassaƙe ko wani ganye da za a sha a samu waraka wannan babu laifi don ka je gurin wanda ba musulmi ba ya baka wani ganye ko ya baka wani sassaƙe tunda wani abu ne wanda daman can ya halatta musulmi ya amfani da shi shi yana da wani ilimi game da wannan da kai baka da shi wannan za ka iya karɓa a wajensa kamar yadda za ka je gurin likitan da ba musulmi bai duba ka ya rubuto maka magunguna ya rubuta maka allura in ta kama ya yi tiyata ya yi wannan duk babu laifi a ciki amma abin da ya shafi sha'anin aljanu ka je gurin wanda ba musulmi ba ka ce gurin shi za ka samu abin da zai maka kariya daga aljanu tare da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka da dama to gaskiya anan akwai haɗari ina ga mu tsaya da tambayoyin haka nan mu ci gaba da karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa alayhi salam da Harun izhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi ga fir'auna lalle shi ya wuce iyaka fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru ko wala Allah ya yi tintintini aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron ubangiji izhaba ila fir'auna, ku tafi zuwa ga fir'auna. Wannan magana ce Allah subhanahu wata'ala yake yi da annabi Musa alayhi salam da annabi Harun alayhi salam. Wannan yana nuna cewa sanda yake musu wannan magana, annabi Harun yana gurin, dan a gaba can za mu ga inda suka ce qala rabbana innana nakhafu, suka ce ya ubangijin mu lalle mu muna jin tsoro. Kaga kenan a yanzu yana magana ne da su biyu, kenan an nade mana dukkan abin da yake tsakanin wannan zuwan da yayi hadu da dan uwansa annabi Musa alayhi annabi Harun, da kuma zuwa ya gaya masa sakon da Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin da ya bashi na annabci. Duk an nade mana wannan, sai kawai aka kawo mana wani faifai da yake nuna gashi nan annabi Musa da annabi Haruna sun hadu, kuma annabi Haruna ya ji dukkan sakonnin da annabi Musa ya zo masa da shi, gashi har Allah kuma yana musu magana tare. Duk an nade mana waɗancan bayanai domin kai kanka mai sauraron labarin kana iya karasa waɗannan abubuwa, tunda ka san dole ba zai zo a yi musu wannan magana ba sai ya iso ya isarwa da Haruna wannan sako. Ko kuma wasu malami suka ce ya halatta wannan jumlar izhaba ila fir'auna, ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna, ta zama badalci ta jumlar da ta gabata a baya, izhab anta wa akuka, ka tafi kai da dan uwanka. Har yanzu dai magana ce Allah subhanahu wataala yake da annabi Musa shi kadai, yana gaya masa cewa ya je, yana kuma umartar sai ya gaya wa dan uwansa Haruna cewa ga sakon da Allah ya dora musu, ga nauyin da ya dora musu, su je su sami fir'auna, innahu daga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka. Saboda haka jumlar da za ta zo, ko ayar da za ta zo gaba, qala rabbana innana nakhafu, sai ya zama jumla ce wacce ke musta'nafa ibtida'iyan, sabuwar jumla ce wacce take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya nade mana dukkan abin da ya abin nan ya wakana tsakanin annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Haruna, kuma Allah ya ba su umarni, gashi kuma har suna cewa muna jin tsoro. Saboda haka kamar takaddirin yadda abin zai kasance, kamar annabi Musa alayhi salam ya tafi ya haɗu dan uwansa Haruna, ya isar masa da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi, sai suka ce rabbana innana nakhafu, ya ubangiji muna jin tsoro. Allah ya ce baku abin nan innahu taga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka, ma'ana ya ketare iyaka da kafircinsa da shishiginsa da zaluncinsa da ta'addancinsa. Wannan kamar ana faɗar dalilin da yasa aka umarci annabi Musa alayhi salam dan uwansa Haruna su je su samu fir'auna. Ana gaya musu cewa dalilin wannan umarni da aka ba su da wannan aiki da aka yi musu shine dan su je su same shi, domin mutum ne da ya wuce iyaka, ya yi azarbabi ba kadan ba, ya kai matuƙa wajen zalunci da ta'addanci. Saboda haka su je domin su dakatar da shi, su hana shi ci gaba da abin da yake yi na ainihin ta'addanci. Allah ya ce ku ce fa qula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai sauki, ku gaya masa magana mai taushi cikin ladabi na baki, ku yi masa magana da murya wacce take ba mai kaushi ba, ba mai zafi ba, kar ku kausasa masa magana, kar ku nuna masa rashin ladabi. La'allahu yatazakkaru, wataƙila ko yayi tunani, yayi tintintini saboda wannan magana mai laushi da ya ji daga wajenku, ya tsaya yayi tunanin abin da zai amfane shi cikin maganganun da za ku gaya masa. Aw yakhsha, ko kuma ya ji tsoron abin da zai tutar da shi, don haka ya bar abin da yake kai na saban Allah da da'awar uluhiyya da yake yi na cewa shi Allah ne. At-tadhakkur, da Allah subhanahu wata'ala ya ambata la'allahu yatadhakkaru. At-tadhakkur, abinda ake nufi da at-tadhakkur shine mutum ya tsaya yayi tunani, yayi nazari na basira akan abinda yake kai, ya gane cewa abinda yake kai ba gaskiya bane, kuma abinda ake gaya masa gaskiya ne. Wannan shi ake kira at-tadhakkur. Al-khashiya, kuma ya ji tsoron abinda zai dauka masa, zai saukar masa na azabar Allah subhanahu wata'ala da ukubarsa. Saboda haka wannan tsoron Allah din ya sa shi ya daina abinda yake yi na saban Allah. Fir'auna ya kasance yana daga cikin ahlul tughyan, waɗanda suka wuce iyaka, suka zarme a cikin lamarinsu har ya kai shi ga da'awar cewa shi Allah ne. Yana ganin abinda yake kai shine gaskiya, kuma duk abin da za a gaya masa ba gaskiya bane. to Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa da Harun alaihi wassalam su je su gaya masa gaskiya wannan gaskiya da za su gaya masa ko dai ta sa su ya tsaya ya yi tunani tunanin ya kai shi ga gane cewa abin da yake ba daidai bane ya bari ko kuma ya ji tsoron abin da kuke gaya masa na uquba kada ya same shi musamman yayin da zai ga kun nuna musu wasu ayoyi wasu mu'jizozi wadanda suke tabbatar da cewa ku manzanni ne da gaske daga Allah wannan ya sa ya ji tsoro ya bar abin da yake dayan biyu ko dai ya tsaya ya tunani da hankalinsa da nazarinsa da basirarsa ya gane cewa abin da yake gaskiya bai dace ba ya bari ko kuma a'a idan ya ga ayoyin da Allah ya ba ku kuka nuna masa wannan ta sa ya ji tsoron abin da zai biyo baya na ukubar Allah wacce za ku tsorasar da shi da ita ya bar abin da yake yi na saban Allah to anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya umarce su bil qaulil layyin cewa su fada masa magana mai taushi kuma ya nuna cewa wannan tattausar magana da za su gaya masa ita ce za ta sa fir'auna yayi tunani ko ta sa shi ji tsoron Allah domin har ko da yaushe tausasa murya da tausasa magana lokacin da mutum ke kokarin isar da gaskiya yana taimakawa wajen mai sauraron sa ya tsaya ya tunani game da abin da yake faɗa sabanin ya kausasa murya ko yayi wasu tsauraran maganganu waɗanda za su sa shi wannan da ake kokarin ganarwa ya bazama ya ainihin kaucewa sauraron wannan mai faɗar gaskiya din wannan faɗa wannan magana mai taushi ita ce Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul Nazi'at annabi Musa alaihi salam ya zo ga fir'auna sai ya ce da shi faqul Allah ya ce kace masa halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha shin kana da buƙatar ka tsarkaka kuma in nuna maka in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka ji tsoron sa duba a cikin siga mai taushi kuma kamar mai neman shawara ba wanda ya zo da balbali ba da wasu bamabaman kalmomi halaka ila an tazakka shin kana da buƙatar ka tsarkaka bai ce zo in tsarkake ka ba ce fir'auna na zo in tsarkake ka wato a ƙazanta yake ce kana da buƙatar wato kai da kanka ka tsarkaka da kanka babban tsarki da zai samu shi ne tsarkaka daga shirka daga haɗa Allah da wani ya tsarkaka daga da'awar annabta uluhiyya cewa shi Allah ne ko rububiyya cewa shi ubangiji ne babu tsarkin da ya kai wannan sannan ya tsarkaka daga dukkan abin da yake na saban Allah da zalunci ce in nuna maka hanyar ubangiji wanda zai sa ka ji tsoransa ila rabbika ubangijinka wanda shi ya halicce ka shi kuma ne yake tattalinka shi yake relanka duk ni'imomin da kake ciki shi ya baka don haka in nuna maka abin da za ka yi ka ji tsoronsa domin ka gode masa waɗannan ni'imomi saboda haka za mu ga annabi Musa alaihi salam ya zo masa da kalmomi masu taushi wanda Allah subhanahu wataala a nan ya umarce shi da ya faɗa Ibn Kathir alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan a cikin wannan aya akwai izina mai girma akwai darasi babba da za mu ɗauka daga wannan aya yace darasin kuwa shi ne fir'auna ya kai matuƙa wajen girman kai da nuna isa har yayi da'awar shi Allah ne har yayi da'awar cewa shi ne ubangiji mafi ɗaukaka annabi Musa alaihi salam kuma gashi a lokacinsa babu wanda ya kai shi tsarki zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah subhanahu wataala amma duk da haka sai gashi Allah subhanahu wataala yana cewa da annabi Musa faqula lahu qawlan layyinan gaya masa shi wannan mai jabberancin mai girman kai gaya masa magana mai taushi tausasa masa yace wannan akwai darasi a ciki ya kawo magana Yazid ar-Raqashi wanda daga cikin magabata lokacin da ya karanta fadar Allah faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi yace ya man yatahabbabu ila man yu'adihi فكيف بمن يتولاه ويناديه yace ya wanda yake lallashin ne zagin sa mai nuna masa gaba ina kuma ga wanda yake san sa yake kiransa yana ambatan sa idan har Allah subhanahu wata'ala haka yake lallashin irin su Fir'auna a ce ka je ka gaya masa magana mai taushi koyawa azantu koya ga tsoron Allah ina kuma wanda yake shi mai kiran Allah ne yana son sa Allah subhanahu wata'ala ta'amulinsa da bayansa ya kai gaya matuka wajen tausayi da ainihin rahama da lubufi babu wanda ya kai shi ka duba inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana ba mu labarin ashabul ukhdud wadanda suka yi rami suka huta wuta ganga aka rika ebo mu'minai ana zuba su cikin wutan nan ba namiji ba mace ba namiji ba yaro ba tsoho kowa da kowa har goyon an jefa cikin wannan wuta saboda kawai wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba dan komai ba saboda sun ce mun yi imani da Allah gagara ba dosha yabo ka duba sai Allah yake cewa nal ladina fatalu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al-hariq wadanda suka fitini mu'minai maza da mata sannan ba su tuba ba to suna da azabar jahannama suna da azabar gobara wani malami yake cewa ka duba suna kashe masa bayansa masoyansa amma yana tallata musu tuba kashe masa bayansa suke amma yana cewa su tuba thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba wato da za su tuba duk wannan abin da suka yi sai ya karbe su ka duba waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa ko annabi Isa ɗan Allah ne ko ɗayan uku ne Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiru yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna su nemi gafararsa wato duk wannan abin da suka yi na zagin sa shi tallata musu tuba yake shi ne anan wannan bawan Allah yake cewa ya kai wanda kake lallashin mai gaba da kai mai nuna maka kiyayya to ina ga wanda yake son ka yake kiran ka yana neman taimakon ka walau anna fir'auna lamma tagha wa qala ala allahi ifkan wa zuran anaba ila allahi mustaghfiran lama wajada allaha illa ghafura ci da ace fir'auna yayin da yayi azarbabi ya wuce iyaka wa qala ala allahi ifkan wa zuran ya fadi ƙarya ya fadi kage ya jingina wa Allah anaba ila allahi mustaghfiran da ace ya koma ga Allah yana neman gafarar sa lama wajada allaha illa ghafura da bai samu Allah ba sai mai gafara abinda duk kai wa ubangiji subhanahu wataala kai da shi to mai sauraron ka ne ya fi maka matukar kai gaskiya wajen neman gafarar sa da gaske kake wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsuhu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima wa man ya'mal su'an wanda yayi mummunan abu wato ya aikata abinda Allah ya haramta aw yazlim nafsuhu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta masa ya nemi Allah gafara Allah ce zai samu Allah mai gafara ne mai jinki a cikin waɗannan ayoyi bayan wannan aya da ayar da take bi mata sai kuma wata aya ta zo mai ban tsoro inda zaka gane girman sha'anin haƙƙin wani kaga anan ubangiji ya faɗi haƙƙin sa shi na ya saka ya hana ka ya saka kaki ya hana ka kaki hannuwa yace in ka nemi gafarar sa da gaske zai gafarta maka amma a gaban mai Allah yace bayan wannan da kuma ayar da take bayan ayar da take binta Allah ce man yakfi isman aw khati'atan aw man yakfi khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina wanda duk ya kirkiri wani ƙarya ko wani laifi ya jefa ma wanda ba shi da shi kaga Allah bai ce zai samu gafara ba anan bai yi magana gafara ba a haƙƙin sa shi sai yace yajidillahu ghafurur rahim amma a haƙƙin wani sai yace faqad ihtamala buhtanan wanda ya dauko wa kansa babban kage kuma wanda yake mabayyani wanda zai nuna maka haƙƙin wani ba ya yiwa kawai ka je ka ce Allah gafarta min ka cutar da wani Allah ya saurare ka ya gafarta maka sai wancan kun gama warwarewa da shi, sai kun gama warwarewa da shi, yan aljanna har za su zo su shiga aljanna za a dakatar da su, sai sun gama warwarewa duk tsakanin su ba wanda zai shiga da haƙƙin wani. Saboda haka haƙƙin mutum yake da girma. Wata rana Harun al-Rashid, ɗaya daga cikin khalifofin daular Abbasiya, yana dawafi a ɗaki mai alfarma na Makka, sai wani mutum ya tare shi, sai ya ce da shi, ya Amir al-Mu'minin, ya kai sarkin mu'minai, inni uridu an ukallimaka bi kalamin fihi ghilza fahtamilhu li, ya sarkin mu'minai, zan yi maka magana kuma zan kausasa maka, sai ka yi haƙuri ka jure mu. To ce zai yi masa magana amma fa zai yi ta da kaushi, tana da zafi, don haka mai girma sarki sai a yi min haƙuri. To shi ne sai ya ce da shi, la wala karama, ba za ta yiwu ba. Ya ce, qad ba'atha Allahu man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni fa amarahu an yaqula lahu qawlan layyina. Ya ce ba zai yiwu ba, Allah ya aiko da wanda ya fi ka alkhairi, shi ne annabi Musa, ya aika shi kuma wanda ya fi ni sharri, shi ne Fir'auna. Amma Allah cewa ya ta faɗa masa magana mai taushi, kai dan me za ka kauce? Saboda haka ni ban fi Fir'auna sharri ba, kai kuma baka fi Musa alkhairi ba. Haka nan Ibn al-Futi, wanda yana cikin littafin Tarikh al-Dimashq na Ibn Asakir da Al-Bidayah wa Nihayat Ibn Kathir, a cikin littafin Ibn al-Futi, wato Abdulrazzaq Ibn Ahmad, wanda ake kira Majma'u al-Adab fi Mu'jam al-Alqab, ya kawo cewa wani daga cikin masu ibada, masu gudun duniya, irin Zuhari da ake faɗa, ya shiga wajen al-Ma'mun, shi ma ɗaya ne daga cikin sarakunan daular Banu al-Abbasiyya. Ya shiga wajensa sai Ma'mun sai ya ce da shi, izni ibn wa'azi, kala, sai ya ce, wa aghliz alayka, in kausasa maka. Sai ya ce, a'a, ban ce ka kausasa mun ba, fa inna Allaha ba'atha Musa wa huwa khairun minka ila Fir'auna wa huwa sharrun minni faqala faqula lahu qawlan layyina. Allah ya aika annabi Musa wanda ka tabbata ya fi ka, zuwa ga Fir'auna ka tabbata ya fi ni sharri, amma kuma Allah ya ce ka gaya masa magana mai taushi. Saboda ka tausasa magana ɗaya ne daga cikin jigajigai, shika-shikai na da'awa, na kira zuwa ga Allah, na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana wajadilhum billati hi ahsan. Allah ce, kai da'awa, kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau, kuma kai jayayya da su ta hanyar da take mafi kyau. Kaga anan Ubangiji subhanahu wataala sai ya sifanta al-hikma al-maw'iza da cewa al-hasana. Al-hikma ita ba a ce bil hikmati al-hasana ba, domin ba a samu hikima sai mai kyau. Duk da aka samu hikima to mai kyau ce, ba a ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati al-hasana ba. Duk abin da yake hikima to kyakkyawa ne. Hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin hikima, wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, hadisan manzo Allah duk suna cikin kalmar hikima, don haka dukkanin su masu kyau ne. Ka karanta hadisan manzo Allah, ka fassara wa mutane, ba a cewa kai zafi, babu zafi a cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya magana, amma wa'azi sai Allah ya ce wal mau'izati al hasana, da wa'azi mai kyau, domin ana samun wa'azin da ba shi da kyau. Yayin da ya zama wa'azi akan kausasa murya, akwai fadar bakaken maganganu, akwai shagube, akwai yarfi, akwai waye, to ya fita daga zamantowarsa wa'azi mai kyau. Ta fice da wa'azi mai kyau, da aka zo wajen jidali shi ne jayayya, inda za ka tsaya abokin hamayya ya fada ka fada, to ba a ce wajadilhum bil hasanati ba, ta fice billati hiya ahsan, domin galibi a lokacin jayayya to an fita wato ta da jijiyar wuya. Idan aka ce jayayya ce ake sabanin mutum ya zo ya baje yana wa'azinsa, babu wani wanda yake ja da shi, to al'amarinsa sun bi tafiya cikin sauƙi fiye da a ce wani ya zo ya tsitse shi yana so sai ya kai shi bango. To a wannan lokacin sai kaga wani ya tsige da zage-zage da baƙaƙen mutum. To shi yasa da aka zo batun jayayya, sai ba a tsaya ga kyau ba, sai aka ce wacce ta fi kyau, to duk wanda yana daga cikin tausasawa da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ita nan gaba zamu ga inda Allah ya ce da shi inda annabi Musa ya ce wassalamu ala man ittaba'a al-huda wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum kada ku jada ahlal kitabi sai da abin da yake mafi kyau in banda waɗanda suka yi zalunci daga cikin su Allah ya ce la'allahu yatazakkaru wa la'allahu zai wa'azan zai wato zai yi tintintini anan zamu ga akwai taranci wato a ce wataƙila wannan wataƙila ba daga Allah bane wataƙila gare ku shi annabi Musa wataƙila gare shi shi da dan uwansa su ne za su ga wataƙila amma Allah ya san ko me zai wakana tun kafin ya halicci Fir'auna tun kafin Fir'auna ya zo duniya dama Allah ya riga ya san waye Fir'auna kuma me Fir'auna zai yi kuma a wani ayaye Fir'auna zai kare haka shi ba shi ne zai ce la Allah ba sai dai game da shi annabi Musa da annabi Harun alaihi wassalam ba za su san cewa yaya karshen Fir'auna zai kasance ba don haka su a wajensu wannan taraji yake amma ba a gurin Allah ba saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa musu wannan a zuciya domin koyaushe idan wanda yake kokarin gyara yana sa ran cewa zai yi nasara wanda yake kokarin gyarawa zai karbi wa'azinsa zai karbi nasiharsa to ya fi jin karfin gwiwa sai ya ci gaba da yi masa amma in zai ji a ransa cewa ai wannan in kai ma ba ji zai yi ba to gwiwarsa za ta yi sanyi da haka ba zai yi wani abu cikin karsashi ba to shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sa musu wannan raja'i a cikin zuciyarsu su yi tare da jin cewa amma shi Allah ya riga ya san ko menene amma wani na iya yin tambaya ce to Allah ya riga ya san cewa Fir'auna ba zai ji wa'azi ba ba zai ji tsoron Allah ba me yasa aka ce su je an ce su je domin su yanke masa hanzari su kafa masa hujja Allah baya kama mutum sai da laifi sai ya aika masa manzanni ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula rusulan mubashirina wa munzirin liyalla yakuna lin-nas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan kan mutane zan sana da wata hujja sai ya Allah laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika a cikin wannan sura saboda ba su da wani abin da za su so suna gaya wa Allah nan gaba a lahira sai ya Allah ai baka aiko mana da kowa ba mu ba mun san abin haka yake ai da tuntuna mun yi imani da mun bi ka ba za mu yadda mu samu kanmu cikin wulakanci ba to yana daga cikin hikimar aika masa shine a yanke masa hanzari sannan kuma a nuna masa ayoyin da suke tattare da shi wanda wannan nuna ayoyin kuma za su yi amfani ga wasu wanda za mu gani kamar yadda yake cikin wannan sura da kuma sauran surori da suke bayanin kisar annabi Musa za mu ga yadda sahara waɗanda suke matsafa manya-manyan matsafan Fir'auna duk suka yi imani to ba dan aikin annabi Musa din ba har a tsaya a kara a buga da wannan fa'idar ba ta samu ba saboda haka akwai hikima ta sirri su gaya masa Fir'auna ya yi tunani amma lokacin da ba tunanin ba zai masa amfani ba wannan la'allahu ya tazakkaru inda Allah ya ce tazakkara kuma wa khashiya ya ce wa aw yakhsha ya yi tintintinin kuma ya ji tsoro amma lokacin da lokaci ya kure masa inda har ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أولا لوك تشيني يتنى أبن أكي جاء مساء نسكياني يا يند رواية كاما شذينا ولن هلا كاشي يجي تبس متوى تشيغا تنن تنفوشي قدن قدن باب مكواه يأتي في الآهرة فلوك تشيني يتنى wa'azin annabi Musa kuma yake nuna tsoransa ga Allah sai amantu nayi imani cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina ina cikin masu miƙa wuya gare ka ya Allah Allah ce yanzu kuma al'ana yanzu kuma wa qad asaita qablu kai tabarzaka kai aikaka a baya can wa kunta minal muslimina ka tabbata cikin mabarnata wannan alama ce take nuna Allah bai karbi imaninsa ba ba kamar yadda wasu suka ce ba ai Fir'auna ya yi imani haka Fir'auna mumini ne ya mutu mumini har wani littafi yana da abuje imanu Fir'auna sunansa فرعون مؤمنين ne sun yi rubutu sani ibnu arabi al-hatimi sai fara rubutu wasu suka zo wai aka samu wani ya zo goya masa baya ibnu taymiya yana da risala al-sheikh mulla ali al-qari shi ma yana da risala wajen raddi ga masu wannan da'awa cewa fir'auna ya imani ai ya ce annahu la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'il wanda kuma allazi amara bihi banu isra'il shine allah shine annabin annabi musa alayhi salam kuma ya ce wa ana minal muslimina saboda haka ya miƙa wuya kuma ya faɗi wannan yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa tunda inda baya cikin hayyacinsa ba zai iya faɗar wannan ba to tunda yana cikin hayyacinsa ya faɗa me zai hana a yadda yana abin nan yana ya mutu kafiri saboda haka suka ce ya mutu mumini shi yasa suka ce wai ba inda aka ce fir'auna zai shiga wuta alqur'ani sai dai a ce alu fir'auna su za su shiga wuta amma ba shi ba adsulu ala fir'auna ashadda al'azab kace to amma shi ai ba inda aka ce shi ma ya shiga to wannan magana ce a wasu karatuttukan mun yi fachali da ita cewa ba magana bace da ta dace da aqidar musulmi yahya ibn mu'az wani daga cikin magabata na kwarai game da wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa هذا رفقك بمن يقول انا الاله فكيف رفقك بمن يقول انت الاله يتي يا الله wannan tausayinka ne shine tausayinka ga wanda yake cewa ni ne Allah domin yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ma yace ana rabbukum al'a amma gashi yadda Allah yake tausasa masa yace ana al'ilah to ina kuma ga tausasawar sa ina tausasa ga wanda yake cewa anta al'ilah Allah kai ne Allah القرطبي ابو عبد الله القرطبي cikin tafsirinsa yana cewa wannan aya qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake cewa wannan aya dalili ne da yake nuna halaccin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kuma ana so wanda zai yi umarni ko yayi hani yayi shi da tausan miliya musamman ma ga wanda ya san yafi shi karfi yana iya lallata shi koda kuwa yana da wata isma wato wata kariya da Allah subhanahu wataala zai bashi ka duba annabi Musa alaihi salam ya samu kariya daga Allah domin Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoro ina tare da ku ina kuma ji ina gani duk da wannan Allah bai ce to ku je ku faɗa masa duk abin da kuka ga dama ba shiwa inda a ce ana yin haka to annabi Musa alayhi salam shi zai haka wani idan yazo yana babatu yana fadar munanan kalamai ko ga gwamnati ko ga wani babba wanda ya san zai iya lallata shi to sai a rika ziga shi a ce baya da tsoro ai baya da tsoro gaskiya yake tsage ta fada musu gaskiya to ba magana tsoro bace annabi Musa alayhi salam ya samu garanti wanda shi wannan da zai yi wannan bai samu wannan garanti ba amma duk da haka Allah ce qula lahu qawlan layyina ku ga ya masa magana mai taushi shine qurtubi yace idan annabi Musa alayhi salam da Haruna alayhi salam sun samu an ba su irin wannan umarni na su faɗi magana mai taushi fa kaifa bina nahnu fa nahnu aula bi zalika yace to ina gare mu ina ga mu yace mu muka fi cancanta mu yi haka to anan ne yace mai umarni da kyakkyawan abu ko mai hana mummuna zai yi nasara ya samu abin da yake bukata mutane su saurare shi sannan Allah subhanahu wataala yace qala rabbana
innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
نعم الله يتي قال ربنا في النبي موسى دا النبي هارون سكتشي يا أبن جيجم إننا نخاف أن يفرط علينا للي منا جنس أوران كده يقاقا ورتوتدم أو أن يطغى قوكما يوجه إياكا قال ubangiji yace da su la takhafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma, lalle ni ina tare da ku, asma'u wa ara, ina ji kuma ina gani. Ci gaba.
Fa tiyahu fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'tiyahu, ku zo ku same shi, ku je ku same shi, faqula, ku gaya masa, inna rasula rabbika, lalle mu manzanni ne biyu daga ubangijinka, fa arsil ma'ana bani isra'ila, ka saki banu isra'ila tare da mu, wala tu'adhibhum, kada ka ci gaba da azabtar da su, qad ji'naka bi ayatin min rabbika, hakika mun zo maka da mu'jiza, aya daga ubangijinka. والسلام على من اتبع الهدى وما امنتي يتبت ga wanda yabi shiriya inna qad uhiya ilayna lalle mu anyi mana wahayi anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba tana tabbata ne ga wanda ya karyata kuma ya juye baya wato bayan annabi Musa alayhi salam da annabi Haruna sun gama shiri na za su je su tunkari Fir'auna su gaya masa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su gaya masa sai suka koma suna ganawa da Ubangijinsu suna gaya masa cewa ya Ubangiji muna jin tsoron an ya furuta alaina kada Fir'auna ya yi gaggawa a kanmu ta hanyar gaggawar cutar da mu ko gaggawa tun ma ba mu faɗa masa ba ko ya sa a kashe mu ko ya kore mu aw an ya tsaga ko kuma ya ƙara wuce iyaka ya azarbaɓe wato galibi yayin da mutum ya yi niyyar zai aikata abu ya yi azama to idan mai hankali ne yakan fara tunanin awakin in nayi wannan abu me zai biyo baya wato zai fara tunanin kada in nayi kaza abu kaza abu kaza zai biyo baya to wannan tunanin awakin din shine yake sa su annabi Musa da dan uwansa Haruna alaihi salam suke fada wa Ubangiji wannan domin ya zama da sun yi shirin duk da ya kamata su yi su tunkari Fir'auna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su suka ce rabbana innana nakhafu ya ubangiji muna jin tsoron an ya furuta alaina ay an ya'jila wa yasbiqa kada ya gaggawa muna jin tsoron kada ya gaggawa wajen ya ce a kashe mu daga jin sun zo sun ce su manzanni ne na Allah kafin ma su isar da sakon da Allah ya ba su isar masa ya ce waɗannan ku kashe su ko kuma a'a yana ganin annabi Musa alaihi salam ya gane cewa shi ne ake nema saboda ka yi sauri ya ainihin zartar masa da hukunci ya zamana abinda suke so su isar na wannan sako bai isa ba saboda ka suke jin tsoron kada haka ta faru lokaci yayi ga kuma mai martaba tare da mu za mu so a ce mun ji wasu kalmomi daga wajensa na sanya albarka da halartar wannan majalisi namu da kuma faɗakarwa ga 'ya'yansa bisa ga abubuwan da ya kamata a ce an ji daga manya irin su za ka zan ba da abin magana da shi mai martaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyil karim. Yan uwa musulmai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah a zahirin gaskiya mallan ya matsa zan ce wani abu amma ni ma na zo karatu ne kamar yadda kowa yake zuwa ya karo to kasancewa da baki na so in ja da ni na so in ja baki to sai na bar na'ibina to muna godiya ma Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah ala kulli halin, ma mun gode ma Ubangiji Allah da nuna mana wannan lokaci. Kamar yadda muka sani, da yawa daga cikinmu Allah bai sa sun kawo haka ba, wasu an fara azumin da su Allah bai kawo su wannan lokaci ba. To mu da Allah ya kaddara zuwa wannan lokaci, muna masa godiya. Kuma shauran yan uwa da suka ragaye mu, Allah ya ji kansu da rahama. Kuma muna ƙara godiya shi kansa malam da dukkan sauran malamai da suke wannan wuri da sauran wurare da dukkan inda ake tafsirai. Da fata abubuwan da ake karantar da mu, Ubangiji Allah ya sa amfanin mu. Abubuwan da aka yi shi bisa kan sababa, Allah ya sa ƙada alheri. Abin da muka yi shi bisa kan kuskure, Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma har wa yau ina ƙara godiya ma dukkan al'umma, musamman yadda Allah ya jirgin da zama lafiya a wannan jiha namu na Bauchi da wannan gari namu na Bauchi. Muna da tabbaci ba wayanmu ba ne, ba ƙoƙarinmu ko iyayenmu ba, Ubangiji haka ya so. To mun gode masa, kuma muna godiya irin addu'o'i da ake yi, kowa da irin nasa, kowa da irin ƙoƙari da yake. Ubangiji Allah kar ya gajiye da mu, kuma sauran wurare da ake samun rashin fahimta da ɗaya kuma Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan al'amari, da duk musulmai suke Allah ya samu zauna lafiya. Kuma alhamdulillahi a gurguje kamar yadda aka kullum ake sanar da mu a tafsirai a wurare daban-daban, mu ta fatan alheri ma kanmu, mu fatan alheri tsakaninmu da junanmu, za mu ga alheri. Mu guje majita-jita da batanci da ire-irensu, abu ne wanda bai da riba ko addinance. Abin da damu ya kawo ci gaba, mu yi ƙoƙari ya bacin gurin da bai saba ma addini ba. Yau kuma muka duba amalan kai haƙuri ba ta ciki nake ba. Wato kuma muka duba kamar da malaman suka faɗa, yawancin matsaloli da yake damunmu wato abu ne wanda ya fito daga jikinmu. Na farko akwai hasada, wanda mummunan abu ne, malam kullum sukan faɗa, akan faɗa sun wurare. Duk wanda ka gan shi da abu ni imanin Allah ya mishi, kai abin da za ka yi buri shi ne kai ma Allah Ubangiji kai ma ya ni'imantar da kai. Amma yau sai zamana ba mu da wannan abu, banda hasada, wani ya samu ba ka zan nan, garin ya samu ba za ka yi tunanin kai ma Allah ya ba ka irin nasa, yaya ya samu ya ka zama dai ya zan sa shi ne, mun zama dai a dame saboda menene ni'imar da Allah ya muni. To kaga wannan babban al'amari ne wanda zai kawo masifu da tashin hankali a tsakanin al'umma. Kuma muna roƙo kamar da kullum ma Allah yake faɗa matasanmu, Ubangiji Allah ka ba su abubuwan yi na gari. Yau rashin abin yi ya haifar da matasanmu aka shiga wani hali, amma mun gode mu Allah ana ta kirkiro da sana'o'i da ire-irensu. Saboda haka muna ƙara kiran matasa, mu ta haƙuri da rayuwa, mu nemi abubuwan dogaro da kai. Kar mu tsaya cewa wani ne zai azurta mu, ko kuma sai a jikin mu da mu zama ire-irensu. A gurguje malam sauran al'umma haka, muna godiya da fata Ubangiji Allah ya sa mu yi muwafaƙa. Inda muka taru a nan, Allah ya tara mu cikin rahamansa. Kuma yadda muka zuwa azumi na bana, muna roƙo Allah ya sa za mu kai na baɗi a cikin ƙoshin lafiya da rufin asiri. Shi malam ko da ke malam ɗan gida ne, amma da zan yi addu'a yadda ya zo lafiya, Allah mai da shi lafiya. To inda duk zai dawo gida, Allah ya dawo mana da shi lafiya. Ubangiji Allah ya sa ƙada alheri, Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya da garin arziki na albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna ƙara jaddada godiyarmu ga mai martaba sarki, Allah ya ƙara masa imani, Allah ya ƙara masa lafiya,
Allah ya ƙara yawaita mana irin su a ƙasar nan.
Amin.
Ubangiji subhanahu wataala ya kare su, ya tsare su daga dukkan wani abin ki.
Amin.
Nasihohin da suke yi mana a yau a kode yaushe, Allah subhanahu wataala ya sa su shiga kunnuwan mu.
Amin.
Su kai kunnuwan waɗanda duk ya kamata su ji domin a yi aiki da su.
Amin.
Allah ya sa masa wannan ziyara da ya a cikin ma'auninsa na ayyukan lada.
Amin.
Ubangiji ya bashi albarkatun da suke cikin waɗannan kwanaki goma masu albarka. Yadda ya zo nan lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Muna godiya gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.